أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ينقوى مسلمنا وجنا قيسور فاتل الخير إن قيسور مسلنجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا وجنا مرحبا للالي دهتوا أولنا مسلاتي masallacin jami'ar Abubakar Tafawa Balewa a nan Bauchi a yau daya ga watan Ramadan shekara 1436 tun bayan kaurar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga mahaifarsa Makka zuwa makwancin sa Madina wanda shine 18 ga watan 6 na shekara ta 2015 miladiya mun hadu kamar yadda muka saba haduwa a kowace shekara saboda mu karantar da juna mu fahimtar da juna mu yi wa juna fadakarwa da nasiha dangane da darusa na ayoyin da suke cikin alqur'ani wanda ake cewa tafsiri mun saba kowace shekara muna yin wannan ne domin neman kusanci zuwa ga Allah ta hanyar karanta ayoyinsa da fahimtar darusan da suke cikin sa da kokarin yi wa juna nasiha domin aiki da abin da ke cikin sa na hukunci da dokoki muna roƙon Allah madaukakin sarki wannan manufa da muke karanta alqur'ani muke fassara shi domin ta Allah ya yi da nufi Allah ya ba mu cimma burin mu ya ba mu damar isar da bukatun mu na karanta alqur'ani akan fuskar irin yadda zai yarda da mu irin yadda yake so sannan mu fadi abin da yake so irin wanda zai yarda da mu zuwa gare shi sannan kuma ya ba mu damar yin aiki bisa abinda yake so karanta alqur'ani a cikin wata ramadan da yin mudarasar sa sunna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda ya tabbata a cikin hadisi cewa kowane wata na azumin ramadan in ya zo jibrilu alaihi salam yakan sauko wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam فيدارسه القرآن سيسرين كمدارس القرآن سنة درسين سا سنة تلاور سا سنة بيتر أبندا أكا كران تاچكين أبندا يوشي نا آيوين سا سنن سي أساموين تشي دومين دندكا أبندا يوشي نا كران تا آيوين أحدشي دكما فهم ترسا قنن أبياني wannan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin kai shekara bayan shekara har shekarar da ya bar duniya kamma sai da suka maimaita tilawar alqur'ani sau biyu shi da malamin sa malaika jibril alaihi salam a wurin kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gayyato sahabin sa Zaid ibn Thabit ya zama tare da shi akai wannan domin ya zama mai rike da amanar al'umar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda zai jagoranci panel din waɗanda suka rubuta wannan alqur'ani da muke gani a hannunmu don haka watan ramadan lokaci ne da ya kamata a rinka wa juna nasiha da kusantar da mutane musulmi zuwa ga koyarwar alqur'ani mai girma tabbas idan muka bi koyarwar alqur'ani to za mu samu shiriya za mu samu ƙarin kusantar da kawunan mu zuwa ga ubangijinmu kuma za mu samu abin da zai sa Allah ya ƙara kaunar mu kuma ya zama mun ƙara fahimta da wayewa kan yanda za mu bauta wa Allah bisa irin yadda yake so sannan ta hanyar karanta alqur'ani da fahimtar ma'anoninsa a cikin wannan lokaci za mu samu albarkar da Allah ya sa ya saukar da alqur'ani a cikin wata ramadan Allah ya saukar da alqur'ani cikin wata ramadan ne don mutane su fahimce shi su dauki shiriyar da take cikin sa kuma domin su rinka karanta shi suna daukan darussan sa waɗanda suke tsage gaskiya daga ƙarya shahru ramadan alladhi unzila fihi alqur'an hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan kamar yadda Allah ya faɗa cikin alqur'ani da ya saukar da alqur'ani a cikin wata ramadan domin ya zama shiriya ga mutane kuma domin ya zama mai bayyana wa mutane gaskiya kuma mai tsarkake ko tace gaskiyar ta fito daga ƙarya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya bamu albarkar wannan wata dukkan musulmi waɗanda suka samu nisan kwana har suka riski wannan wata muna taya su murna domin ni'ima ce ta Allah wanda Allah yake bada wanda ya so nawa ne daga cikin mu waɗanda suka azumci watan bara amma ba su samu damar tsawon kwanan sun kai zuwa wannan lokaci ba akwai waɗanda sun rasu a jiya sun yi fatar da Allah ya tsawaita kwanakinsu sun shigo yau domin kowa ya san falala daga rafata da ake samu cikin ladaddaki da Allah ya tara a yau ba za a samu irinsa ba a jiya waɗanda ba su samu ba ya riga ya wuce su sai dai labari mu da muka samu saura da mai a gare mu shine mu yi kokari mu ribaci wannan lokaci mu samu rahamar Allah ya tabbata cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda waɗannan kwanaki suka zo suka shude ayyaman ma'dudat na wata ramadan bai yi abinda yasa Allah ya yarda da shi har aka bashi aljanna aka tseratar da shi daga wuta ba wannan Allah wadaransa kuma tabbas wannan addu'a ce da ta tabbata yan amin sun amsa idan kana so Allah ya maka rahama to tabbas ka zage damtse a wannan lokaci ka bauta wa Allah da dukkan karfinka da dukkan ikhlasin zuciyarka sannan kuma ka nuna wa Allah iyaka kokarinka wajen kyautata alaka tsakaninka da shi wajen bauta ba tare da shirka ba sannan kuma tare da ikhlasi sannan kuma ka kyautata alaka tsakaninka da ƴan uwanka mutane dukkan abubuwan da mutane suka saba yi na alkhairi su ƙara ninka shi a cikin wannan wata kamar kyautata wa makwabta kyautata wa dangi kyautata wa matalauta da mabukata ta hanyar basu abin da zasu ci ta hanyar basu kudin da zasu kashe ta hanyar basu suturar da zasu sa ta hanyar basu abubuwa na kayan masarufi na yau da kullum domin a sauƙaƙa musu tsananin damuwa da ake ciki musamman a cikin waɗannan kwanaki da muka samu kanmu a wannan yanki na wannan ƙasa muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yalwata wa dukkan musulmi ya buɗe ka musu su samu sarari a cikin wannan rayuwa Allah ya sa dukkan abinda suka gamu da shi na jarrabawa a cikin kwanakin nan ko kwanakin da suka shude Allah ya kwaranye musu damuwar su ya marya maye musu gurbin sa da farin ciki da kuma samun yalwata Allah ubangiji kuma ya yalwata mu da arziki kuma ya yalwata mu da zaman lafiya da aminci da mu nan kasar mu da dukkan kasashen musulmi baki daya waɗanda suke da lalura ta rashin lafiya Allah ubangiji ya ba su lafiya sawa'un suna kwance a gadon asibiti ko suna kwance a gidajen su dukkan wanda yake da wata bukata da yake nema Allah ya biya masa Allah ya fi mu sanin bukatunmu Allah ka biya mana bukatunmu sa'annan kuma muna yin addu'ar fatal alkhairi da dukkan waɗanda suke da alaka da wannan karatu namu musamman kuma ala ra'atihim waɗanda muke wato abin nan waɗanda suke jagorantar harkar gudanarwa ta addini da harkar masallacin nan majalisar shura kenan na jami'ar Abubakar ta Bawa Balewa daga kan shugabanta zuwa sauran ma'aikata ko mambobinta sannan da kuma dukkan ma'aikata na jami'ar Abubakar ta Bawa Balewa da kenan Bauchi waɗanda da hanyar aljihunsu ne ake ɗaukan nauyin abubuwan da ake gudanarwa a wannan masallacin Allah ya saka musu da alkhairi sannan ɗalibai na wannan makarantar waɗanda su suka fi kowa halartar karatun kuma su ne waɗanda sakon ya fi zama manufarsa zuwa gare su a karon farko kafin waɗansu a karo na biyu dukkansu muna musu fatar alkhairi da addu'ar Allah ya ba su nasarar abin da suka taru a nan domin sa sannan kuma dukkan waɗanda suke taimakawa wajen abin da yake da alaka da karatun nan kamar waɗanda suka ɗauki nauyin watsa karatun a kafofin watsa labarai bayan da daga nan jami'a muke ɗaukar nauyin watsa wannan karatun a kafofin watsa labarai amma kuma yanzu daga kan bara sai aka samu waɗansu sun fara shiga kamar karatun da ake sawa NTA a ministan Abuja wato kauran Bauchi kenan shi ya dauki nauyi a bara kuma shi ya dauki nauyi a baya a bana Allah ya taka masa da alkhairi sannan kuma da gwamnatin jihar Bauchi da a bara ko bariya ta saba bada abubuwan da ake ciyar da masu azumi da kuma daukar nauyin wani bangare na tafsirin a bana Allah ya taka wa waɗanda suke da hannu a cikin wannan cikin jami'an gwamnati da alkhairi sannan muna fatar alkhairi ga dukkan waɗanda suka zama shugabannin al'umma tun daga kan sama har ƙasa muna musu addu'ar alkhairi Allah ya ba su jagoranci na gari Allah ya taimake su akan kulawa da amanar talakawa Allah ya ba su kwarin gwiwar tsage gaskiya da tsayawa akan takobin dacinta waɗanda suka wuce daga cikin su muna musu fatar alkhairi waɗanda suke ciki a yanzu muna musu fatar alkhairi sannan kuma bayan haka muna yin addu'o'i na alkhairi ga dukkan waɗanda suke walahalu da dawainiya da mu daga kan abokan aikin mu anan waɗanda suke kai kawo wajen ganin komai da komai ya tafi daidai da ƴan jaridu da sauran dai duk waɗanda muke aiki da su anan muna wa juna fatan alkhairi kuma muna addu'a Allah ubangiji ya sa albarkar Ramadan ta shafe mu gaba ɗayan mu jama'a ba tare da doguwar muqaddima ba zamu shiga kai tsaye cikin surar da muke da take gaban mu a bara mun karkare suratul nisa'i gaba ɗayanta haka ne bana zamu shiga suratu al-ma'ida in Allah ya yarda alaramma ka ja mana suratul ma'ida ko aya ɗaya ka bamu mu yi taba kalashi
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
نعم
بسم الله الرحمن الرحيم
نعم
يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود
نعم
أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد
كما الله يساك مكان الخير على رمى مالم علي ابن عبد الرحمن وانا آية دعاك كرنتا إتشي آية رفرقو أولا سورة سورة المائدة wannan sura suratul ma'ida ita ce sura ta biyar daga cikin jerin surorin alqur'ani mai girma in ka dauko daga suratul fatiha suratul baqara suratul ali imran suratul nisa sai ita suratul ma'ida wannan sura an sa mata suna suratul ma'ida ma'anar al-ma'ida shine teburin cin abinci abin da yasa aka sa mata wannan sura shine a can kusa da ƙarshen surar an ambaci kalmar al-ma'ida har sau biyu wanda kuma ba ambaci kalmar al-ma'ida ba a cikin al-qur'ani sai a cikin wannan sura shi yasa sai aka dauki wancan kalmar sai aka rada wa sunan suran suratul ma'ida wato wajen iz qala al-hawariyuna ya isa ibn maryama hal yastati'u rabbuka an yunzila alaina ma'idatan minas sama da kuma qala isa ibn maryama allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama to wannan kalmar ma'ida shine aka sa wannan suna wa wannan sura suratul ma'ida kuma tana kunshe da ayoyi ne 120 a irin kidayar malaman kufa akwai bambanci tsakanin kidayar su da malaman basara da kuma wadansu suna kirga aya 122 wadansu suna kirga aya 123 amma ayar da wato kirgen ayoyi irin na kira'ar da muke yi tunda muna karantawa ne da riwayar Hafsu kira'ar Asim Ibn Abi Najud al-Kufi a wannan kira'ar ayoyi 120 ne kamar yadda zamu ji su in Allah ya yarda wannan sura Imam Ahmad da Imam Nasa'i da Al-Hakim sun ruwaito hadisi kuma Al-Hakim din ya inganta shi ya ce ala sharfi shaykhain daga Jubair Ibn Nufair wanda shi kuma yake cewa na je aikin haji sai na je wurin Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ta ganni sai take mun nasiha take bani fa'ida da lakani dangane da wannan sura suratul ma'ida sai tace da ni ya Jubair taqra'ul ma'ida shin ko kana karanta wannan sura suratul ma'ida fa qultu na'am sai nace da ita kwarai kuwa ina karanta suratul ma'ida sai tace da ni amma inna akhiru suratin nazalat فما وجدتم فيها من حلال فاتحلوه wama wajadtum min haramin faharribu. Tace wannan sura ita ce surar karshe da aka saukar a cikin alqur'ani, domin a cikin ta ne akwai ayar karshe ta alqur'ani, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Sannan kuma take cewa a cikin wannan sura duk abin da kuka gani na halal, in an ce abu kaza halal ne, to kawai kai tsaye ku dauke shi a matsayin halal. Idan kuma kun ji an ce abu haram ne, to kai tsaye ku dauke shi a matsayin haram. Ba kwa bukatar bincike mai zurfi akan wannan sura cewa ko abin da kuka ji an ce halal ta yiwu an soke shi, ko abin da kuka ji an ce haram ta yiwu an soke shi, domin ita ce sura ta ƙarshe. Duk abin da kuka ji to ku dauke shi a matsayin muhkam ne, ya tabbata a cikin shari'un addinin musulunci. Wannan sura kuma an sa ta a matsayin sura ta biyar, wanda wani zai iya cewa ya ba a sa ta a sura ta shida ba, ko kuma sura ta bakwai, domin suratul an'am da suratul araf waɗanda suke gabanta sun fi ta tsayi. Amma me yasa kuma aka gabatar da ita gare su? Saboda munasabar ma'ana ne. Ita suratul ma'ida ta fi kama da makwabciyarta da muka gama suratul nisa a wajen ma'ana. Shi kuma alqur'ani yana la'akari da ma'ana tsakanin munasaba ta surori. In an gama wannan surar, wace sura ce tafi dacewa a ce an gina bayani a kanta, domin kada a rudar da kai mai karatu ka ji an dauko bayani akan nan kuma an koma can ne kafin a dawo kan abin da ake magana akai, sai ya zama kamar suratul ma'ida cikamako ne na hukunce-hukuncen da suke cikin suratul nisa, sai zama an samu munasabar da za a hada su a jere guri guda. Sannan kuma wannan sura din sura ce wadda take ta zama daban daga cikin surorin alqur'ani wajen kasancewarta ta hada, wato ta kunshi kusan dukkan jigajigan hukunce-hukuncen shari'ar musulunci, dukkan abin da addinin musulunci yake kunshe da shi na sako, tun daga kan aqaid zuwa shari'a zuwa mu'amala, dukkan wannan surar ta hada su, ta game su waje guda, ta yi magana a kansu. Surar tun daga farkonta har zuwa ƙarshenta bayani ne akan wato shari'ar Allah gaba daya, da dokokinsa, da hukunce-hukuncensa, da sakonninsa, aka tattara su kamar yadda da yawa daga cikin surori madaniyat suke kunshe da irin wannan. To ita kamar ta tara su wajen kasancewar ta taba bangarori da dama, ko kuma kowane bangare dake da alaka da addinin musulunci, kama daga kan aqida. Aqida tun daga kan abin da ya shafi haƙoƙin Ubangiji da tauhidi, abin da ya shafi haƙoƙi na Ubangiji na tauhidin rububiyya da tauhidul uluhiyya da tauhidul asma'i was sifat, duk wannan sura ta kunshi maganganu akan su, abubuwan da suke da alaka da aqida, musamman kuma abin da ke fito fili da mahasin na addinin musulunci, bangaye da addinin musulunci ke da shi, da abubuwan da addinin musulunci ke da su da zai tallata ya nuna wa dukkan duniya da dukkan addinai wajen da'awa da kiran su zuwa ga musulunci. Wannan surar tana bayani akan abubuwa da suke da kyau a cikin addinin musulunci waɗanda ba a samun su a cikin waɗansu addinai, kamar yadda surar kuma ta yi bayani akan waɗansu addinan na daban, wato babukan da suke da alaka da comparative religion. Wannan surar ta yi nisa wajen bayani akan su, wato gwara kai tsakanin hujjoji na addinin musulunci da hujjoji na sauran addinai, domin ya bayyana maka hujjojin addinin musulunci sun tara hujjoji na addinai kowanne ne, wato wajen ƙarfi da zai iya gamsar da mutum ko da a hankali ne ya karɓi saƙon musulunci, ya fita daga wani addini wanda ba na musulunci ba, ya dawo cikin addinin musulunci, wanda kuma babu irin waɗannan hujjojin a wani addini da zai iya sa mutum ya bar addinin musulunci ya yi riga ya koma wani addini. Ana fahimta? Kamar yadda kuma surar ta yi bayani cikakke yadda za mu ji in mun bi surar tiryan-tiryan akan wato manya-manyan addinan nan guda biyu na duniya, waɗanda su ne suka fi takara da addinin musulunci, kuma su suka fi wato takara da addinin musulunci a tarihi wajen ganin cewa su ma suna da kutub samawiya, suna da littattafan da aka saukar kamar addinin Judaism da addinin Christianity, da kuma wato abubuwan da suke cikinsu waɗanda aka rike su a matsayin doctrines ko theories na addinin ko kuma ideologies, sai a gwara su a baje kolinsu a ga hujjojinsu, a kwatanta su kuma da hujjojin addinin musulunci, ta yadda zai bayyana maka cewa hujjojinsu da yawa da suke ciki addinin musulunci ya kayar da su wanda yake nuna cewa addinin yana da kyau kuma daidai ne kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo amma daga bayyanar addinin musulunci bayyanar Muhammadu Rasulullah sai dukkan ma'abbiyan ya waɗannan addinai sai su tattara nasu yana su komo cikin addinin musulunci sai addinin su ya zama yayin mainstream cikin addinin musulunci a cikin wannan sura duka ta yi mana bayani akan waɗannan abubuwa da suke cikin aqidun waɗancan addinai kamar yadda kuma ta yi magana akan masu addinai waɗanda ba su da littafi kamar ma abota gunki kamar wato mushrikai ta yi bayani kuma wani bangare na munafikai ta yi bayani kuma akan mu'amalar musulmi da bai abincin kowane addini yaya kamata musulmi ya yi alaka tsakaninsa da mabiya addinai daban-daban yaya kamata rayuwar musulmi ta zama a ƙasashen da suke wato a galibiyar su ba musulmi bane shi kuma yana matsayin musulmi ko kuma ƙasan yawancin su musulmi ne amma akwai waɗanda ba musulmi ba yaya kamata mu'amala ta kyautatawa da bada haƙƙi ta zama a tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba idan sun haɗu a ƙarƙashin ƙasa guda ko a ƙarƙashin doka guda duk wannan surar ta yi bayani akan su kamar yadda zamu ji kamar yadda kuma surar ta yi bayani akan waɗansu manya-manyan abubuwa na addinin musulunci kamar shika-shikan musulunci kamar bayani akan hukunce-hukuncen sallah da hukunce-hukuncen tsarki cikin ayar nan ya ayyuhal ladina amanu idza kuntum ila salati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiq ta yi bayani akan waɗansu abubuwa da suke da alaka da aikin hajji ta yi bayani akan abubuwa da suke da alaka da ɗakin Allah mai alfarma wato ɗakin Ka'aba wanda duk zamu ji in Allah ya da kamar yadda wannan sura ta yi bayani akan fashin bakin hukunce-hukuncen Allah na halal da haram menene Allah ya halalta menene Allah kuma ya haramta cikin abubuwan da za a ci da abubuwan da za a sha da hukunce-hukuncen yanka sannan kuma surar nan ta yi bayani akan hukunce-hukuncen kisasi idan wani ya ji wani rauni ko wani ya kashe wani ko wani ya balle ko ya yanke ko ya dade wata gaba daga cikin gabobin wani ya za a yi ai hukunci kuma a karbe wa wancan haƙƙin sa ya kuma hukunce-hukuncen diyya yake ya kuma hukunce-hukuncen hudud wato abubuwan da Allah ya sanya hukuncin su a alqur'ani na manya-manyan laifuffuka kamar hukuncin sata wasariqu wasariqatu faqtu'u aydiyahuma kamar hukuncin fashi da makami innama jazaa'ul ladina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'aluna fil ardi fasada da sauran abubuwan da za a iya kiyasi akan wannan la wato muharabatullahi wa rasulihi wa muharabatul mu'minin da kuma wato sa'yul fasadi fil ard ko kuma ifsha'ul fasadi fil ard abinda ake kiyasi akan wancan wanda zamu zo mu ji kamar bayani akan wato menene addinin musulunci ya tanadar akan hukunce-hukuncen mu'amala da kwayoyi irin drugs na da kuma wasu abubuwa da ake kiyasi akan wannan wanda yake da girma akan dokoki na kasashe a yanzu ta yaya ake kiyasin su haɗu da waɗansu abubuwa da wannan sura ta karantar kamar yadda kuma wannan sura za ta karantar da mu ginshikan wato mabadi na adalci a musulunci da kuma wato concept of justice da fairness kamar yadda muka dan taba bayani akan sa a suratul nisa wannan sura za ta kara mana bayani cikin ya ayyuhal ladina amanu kunu qawamin lillahi shuhada bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu 'udilu huwa aqrabu lit taqwa zamu ji bayani akan usul na adalci a musulunci da kuma wadansu daga cikin abubuwa da suke da alaka da hukunce-hukunce na kotuna wanda suke iya fitar da adalci a fili irin na shari'ar musulunci kamar yadda sura ta yi magana akan wato kyautata alaka tsakanin musulmi da kuma wato ma'abiya addinai musamman kuma ma addinin nasara a cikin ayar latajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al yahuda wal ladina ashraku wa latajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladina qalu inna nasara sana ayar za ta yi mana bayani akan hukunce-hukuncen rantsuwa da kuma in ka kare rantsuwarka yaya ake kafara sannan za ta mana bayani akan wasu hukunce-hukunce da suke da alaka da wasiya ya ayyuhal ladina amanu shahadatu bainakum idza hadara ahadakum almaut hina alwasiyati ithnani dawa adlin minkum aw akharan min ghayrikum sannan ayar sannan wannan sura kuma ta cika ne da jawo hankalin dukkan duniya ta dauki hankularsu ta mai da su lahira bayani akan tashin kiyama da yanda wannan duniya za ta kare da kuma abubuwan da za su faru a ranar kiyama masu tayar da hankali waɗanda suke da alaka da yanda Allah zai titiya annabawa masu girma, amma kaga Allah yana musu tambayoyi irin na tada hankali, kamar irin tambayoyi da Allah zai yi wa annabi Isa dan Maryam alaihi salam. Wa idh qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nas ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, da abubuwan da Allah madaukakin sarki zai fada a ranan tashin kiyama, hada yawmu yanfa'u hada, qala Allahu hada yawmu yanfa'u as-sadiqina sidquhum, ranar da gaskiyar mutane za ta yi musu amfani idan suna da gaskiya, ƙaryar mutane kuma za a tona ta kuma ta zama wato ranar da ƙaryar su ba ta yin kule. Sannan kuma surar ta cika ne da nuna girman Allah, lillahi mulku samawati wal ardi wa ma fihin wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah ramma ya ja mana ayar farko a cikin wannan sura ya ce bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal ladina amanu awqu bil uqud, ya waɗanda suka yi imani ku cika alƙawura, ku cika kullabulle na alƙawura da suka lizimta a tsakaninku. Uhillat lakum bahimatul an'am, an halarta muku namun wato dabbobin gida. Uhillat lakum bahimatul an'am, dabbobin gida din nan an halarta muku su illa ma yutla alaikum, sai dai kawai abinda ake karantawa a gare ku wanda aka haramta muku daga cikin dabbobi da ba za ku ci ba, ghayra muhillis sayd, sannan kuma kamar yadda aka ware muku cewa ba za ku halartar da yin farauta ba, wa antum hurum alhali, kuna cikin halin ihrami. Inna Allaha yahkumu ma yurid, lallai shi Allah yana hukunta abinda yake so ne, Allah baya la'akari da me kuke so kafin ya muku hukunci, sai dai yana la'akari ne da abinda shi ya ga dama. Fa'alun lima yurid la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, alladhi yujibu wa la yujabu alayhi, shine wanda yake yanke hukunci kuma dole a bi hukuncin sa. Mun ji an fara wannan sura da cewa ya ayyuhal ladina amanu, wannan lafazin na ya ayyuhal ladina amanu ai kun sha jin sa a baya, mun yi dan bayani akan sa tun a suratul baqara. In ka ji an ce ya ayyuhal ladina amanu, ana kiranka ne domin a jawo hankalinka, saurarawa zaka yi ka maida hankalinka ka nutsu, kamar yadda Abdullah ibn Mas'ud Allah ya kare yarda a gare shi yake cewa idza sami'ta Allah yaqulu ya ayyuhal ladina amanu, duk inda ka ji cikin alqur'ani an ce ya waɗanda suka yi imani fa'ari ha sama'a, to ka maida hankali ka saurara ka wato ka sa kunnenka ka ji me Allah yake cewa, domin in ka ji haka fa innahu khairun ya'muru bi aw sharrun yanha anhu, to ko dai ya zama wani alheri ne zai umurce ka ka aikata ya ce yi kaza, ko kuma wani sharri ne za a hane ka ka bari ya ce ka bar kaza. Duk inda ka ji ya ayyuhal ladina amanu, to ko a ce ka yi ne ko kuma a ce ka bari, ko kuma a yi maka bayanin alheri ka aikata ko a yi maka bayanin sharri ka guje shi. Shi yasa aka maimaita ya ayyuhal ladina amanu a cikin alqur'ani har sau 89. Na farko daga cikin su shine inda aka ce kada a yi, na ƙarshe daga cikin su shine inda aka ce a yi, na farko su shine khairun ya'muru sharrun yunha anhu, na ƙarshen su shine khairun yu'maru bihi. Na farko daga cikin su shine ya ayyuhal ladina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dhurna wasma'u walil kafirina adhabun alim a cikin suratul baqara, kaga an hana ne. Na ƙarshen su shine ya ayyuhal ladina amanu ku anfusakum wa atubu ila Allah tawbatan nasuha a'ada rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wal ladina amanu ma'ah nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Wannan shine karshen ya ayyuhal ladina amanu a cikin alqur'ani. Wannan ya ayyuhal ladina amanu din an bude surori guda uku ne a cikin alqur'ani da su a fara farkon surar da fadanta, wannan surar ta suratul ma'ida ita ce ta farko ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud sai suratul hujurat ya ayyuhal ladina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasulihi wattaqullah innallaha samiu alim sai suratul mumtahina ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda wa qad kafaru bima ja'akum min al haqq yukhrijuna ar rasula wa iyyakum wannan sune yinda Allah ya fara fadan sau Allah ya fara bude surori da ya ayyuhal ladina amanu a cikin wannan sura an bude ta da ya ayyuhal ladina amanu amma an sake maimaita ya ayyuhal ladina amanu sau da yawa domin ya ayyuhal ladina amanu a cikin wannan sura dai dai ne har guda 16 sannan kuma wannan ya ayyuhal ladina amanu da kaji a yanzu daga cikin guda 89 na alqur'ani shine da 19 sauda a cikin alqur'ani muna da guda 60 kenan wannan shine na 19 sauda guda nawa 70 kenan haka ne ko Allah ya mana muwafaka Allah ya ce ya waɗanda suka yi imani awfu bil uqud ku cika alƙawura ku cika abinda ke tsakanin ku wanda ya dizimta ku cika shi wanda yake kullaleniya ne a tsakanin ku na alƙawari ko na yarjejeniya ko na hulɗa ta yau da kullum wanda ake kullawa wanda ake so kowane bangare ya cika nasa shine ma'anan al-uqud da Allah ya ce awfu awfu dinnan fi'ili ne amri wanda aka ciro shi daga wato lafazin sana wato madarin sana al-wafa al-wafa shi kuma shine ziddul ghadab in an ce mutum ya cika alkawari to sai a ce waffa bihi ko awfa bihi lugatan ne ya halatta ka ce awfa bil ahdi ko ka ce waffa bil ahdi duka biyun sun zo a cikin alqur'ani ya bani isra'ila kuru ni'mati allati an'amtu alaykum sai ce me wa awfu bi ahdi bai ce wa waffu bi ahdi ba ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun kamar yadda kuma yace wa ibrahim alladhi waffa bai ce awfa ba kaga ya halatta ka ce waffa ya halatta ka ce awfa kamar yadda aka samu wani daga cikin sha'irar larabawa yake cewa amma ibn tawqin faqad awfa bi dhimmatihi kama waffa bi qalasin najmi hadiha yace faqad awfa bi dhimmatihi yace kuma kama waffa kaga da awfa da waffa duka yi amfani da su a cikin baiti guda wanda yake nuna duka ma'anar su ɗaya ne Allah yace awfu bil uqud ku cika al-uqud al-uqud jam'i ne da al-aqd al-aqd kuma shine ar-rabt kullu abu idan ka dauki igiya sai ka hada ta da wata igiyar sai ka kulla ko ka dauko wani abu ka hada shi da wani abu sai ka sa igiya a tsakanin su ka kulla ka daure to sai a ce aqadtahu ka kulla wannan igiyar ko rabattahuma ka hada su ka kulla su to ar-rabt shine wancan al-aqd amma anan da kuma da yawa yawan in ka ji Allah ya ambaci karmal al-aqd a cikin al-Qur'ani ko wannan al-aqdun da yazo nan a awfu bil uqud ana maganan al-ahd ne shine al-kawari ba kawai kulla abu ba al-kawari da yake tsakaninka da wani ko al-kawarin da yake tsakaninka da ubangiji ko al-kawarin da ke tsakanin mutum da kansa ya dora wa kansa ya alkawari sai yayi kaza don sunan sa al-uqud to dukkan su Allah ya hada su ya ce ku cika inde kun yi alkawari an fahimta inde ka dora wa kanka lizimtar wani abu to wannan abun shi ake ce al-aqd babi ne mai zaman kansa a cikin musulunci a cikin babin fiqhu musulunci wanda ake ce mishi wato babul iltiza ko kuma babul uqud wato daukan wani abu a cikin karkashin Islamic law akwai subject mai zaman kansa ana kiransa Islamic law of obligation to wannan shine babin wannan magana wannan ayar gaba dayanta ita ce ta zama authority ko locus classicus akan wannan Islamic law of obligation wannan ayar ita kadanta don haka abin da yake cikin wannan aya yana da yawa dangane da bayani akan kulle kulle na yarjejeniya ko alaka ta alkawari tsakanin wani da kansa ko tsakaninsa da ubangiji ko tsakaninsa da sauran mutane jama'a an fahimta to Allah ya hada su gaba daya yace mutane su cika inde mutum ya daura wannan alkawari akan sa ko kuma alkawarin ya tabbata akan sa to lalle ya cika alkawari da mutum yake iya zama akan sa na dole ya cika kamar yadda wannan aya ta nuna yana iya zama ko alkawari tsakanin mutum da ubangiji akwai alkawura ai tsakanin mu da ubangijin mu wanda ya dora akan mu cewa dole mu cika wa in akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawm alqiyamati inna kunna an hadha ghafilin dukkanmu mun shigo wannan duniya ne da alkawarin Allah da muka rike cewa in mun zo zamu bauta masa shi kadai ba zamu hada shi da kowa ba a cikin bauta wannan alkawarin dole mu cika ya ayyuhal ladina amanu awqu bil uqud alkawari ne tsakanin mu da ubangiji cewa ba zamu bi shedan ba ba zamu bi hanyoyin sa ba zamu rinka gudu daga dukkan wani tirke da shedan ya sa ko wani kaidi da shedan ya ajiye mu tsallake domin mu bi hanyar Allah alam a'had ilaykum kaga alam a'qid ilaykum kenan daga aqdu ne shine a'had kamar yadda muka ce manan al'aqdu shine al'ahad ya bani adama Allah ta'budu shaytan innahu lakum aduwwun mubin wa ani'buduni bimana hadha al'ahd wal aqdu alladhi bayni wa baynakum alla ta'budu ash-shaytana wa an ta'buduni hadha siratun mustaqim kada ku bauta wa shaytan ku bauta mun ni kadai wannan alkawari ne da dole ku cika ya ayyuhal ladina amanu awqu bil uqud kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace haqqullahi ala al-ibad an ya'budu wa la yushriku bihi shay'an haqqin da Allah yake da shi akan mu duka shine mu bauta masa mu tsarkake bauta zuwa gare shi mu yi ikhlasi na bauta dukkan abin da ya zama haqqin Allah ne mu yi shi wa Allah shi kadai kada mu yi wa kowa kuma kada mu yi wa Allah musamman wani a lokacin da muke ba wa Allah mu fuskanci Allah shi kadai a cikin kowane abu na nau'in bauta kada musamman kowa shine haqqin Allah akan mu shine ya ayyuhal ladina amanu awqu bil uqudi allati bainakum wa bain rabbikum jama'a fahimta kamar yadda Allah madaukakin sarki yake yaba wadanda suke yin wannan yace alladina yufuna bi'ahdi Allah wa la yanquduna al-mithaq wadanda suke cika alkawarin Allah kuma ba sa warware wannan alkawarin kuma Allah madaukakin sarki ya ce wa awfu bi'ahdi Allah idha ahadtum wa la tanqudu al-aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altum Allah 'alaykum kafila inna Allah ya'lamu ma taf'alun Allah ya ce dukkan alkawarin da kuka dauka tsakanin ku da Allah kai ba kance to ka cika kai alkawari wa Allah zan yi kaza ka cika kai alkawari wa Allah in Allah ya maka kaza zaka yi alheri kaza to lalle ka cika shine awqu bil uqud jama'a an fahimta sana alkawari tsakanin ka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kace muhammadur rasulullah kace ka shaida muhammadu manzon Allah ne ma'anar muhammadu manzon Allah ne shine ta'atuhu fi ma amara duk abin da ya umurni ka karba kuma ka aikata ijtinabu ma naha anhu wa zaja duk abin da ya hana ka bari kai nesa da shi sannan kuma tasdiquhu fi ma akhbar duk abin da aka ce shi ya fada to ka gaskata kar kai musu sannan ijtina sannan kuma Allah ta'budu Allah illa bi shar'i kada ka bauta wa Allah ta hanyar bid'a ka bi sunnar sa wadannan abubuwa guda uku sune haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan mu kuma alkawari ne akan mu dole mu cika ya ayyuhal ladina amanu awqu bil uqudi allati bainakum wa bain nabiyillah in kuntum muhammadur rasulullah lokacin da kuka ce muhammadur rasulullah to dole ku cika wannan alkawarin ku cika wa manzon Allah alkawarin sa kuma sada'a ku bi sunnar sa kuma kada ku sha gaban sa akan duk abin da yake ku gabatar da maganar sa akan maganar kowa kowa ne kuma komai matsayin sa sannan kuma sai ku cika alkawarin da ke tsakanin ku shine al'aqdu alladhi bainal bashar al'uqudu allati bainal bashar uqudul mu'amalat duk alkawarin da ke tsakaninka da wani dole ne a cika kai alkawari da wani akan zaka sayi abu kaza to dole ne ka cika wannan alkawarin in kuka zo kuka kulla koda ba ai alkawari ba shi cinikayya yana cika ya zama alkawari a yayin da aka yi al-ijabu wal qabul wannan abun na sayarwa ne zan sayar maka naira 1000 sai kace na saya akan 1000 to magana ta kare ya ayyuhal ladina amanu awqu bil uqud cide kudi ka bayar kai kuma mai ka masa kaya kada ka bashi ya gaggen kudi awqu bil uqud kada ka bashi kudi bayan kun yi alkawari kuma daga baya yazo ya kirga ya ga cewa bai cika ba awqu bil uqud kada ka zo bashi kudi daga baya bayan kun yi alkawari akan kudi a hannu ne ka zo baka bashi ba ka tafi ka ce ai bashi ne awqu bil uqud
jama'an fahimta sannan shi kuma dole ya baka kaya ka biya kuɗi kuma yace maka sai gobe za a kawo alhali akadin da kuka yi ba akadin salam bane akadi ne na albayya wanda dole ya zama ana cika shi a lokacin to ku cika alkawarin duk akadin da kuka kulla a cika a yanda yake bisa ga yarjejeniyar da ke tsakanin ku almuslimuna ala shurutihim illa shartan harrama halalan aw ahalla haram jama'an fahimta sannan dukkan abin da yake tsakanin ku na alkawura wanda kuka kulla tsakanin ku da mutane na abin da ya shafi wato alkawari na yarjejeniyar zaman lafiya wanda ake ce almuahada ko na alkawari na wato wanda na diplomasiya na kasa da kasa wannan kasar ba za ta yaki waccan ba ko ana yaki tsakanin wani bangarori na kasa ko tsakanin kasa da kasa sai aka yi wato as-salm ko as-silm sai aka ce za a yi yarjejeniyar zaman lafiya za a tsagaita wuta to dole ne musulmi su cika wannan alkawari bai halatta ba wani ya karya alkawarin nan an yi alkawari cewa za a bada waɗansu mafaka na siyasa su zauna a wannan kasar koda ba musulmi bane kuma kasar ta musulunci ce to dole ne akadi na zimma ko ahadi na muahada dole a cika shi yana cikin ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud jama'a an fahimta Allah ya ce duk abin da yake alkawari a tsakanin ku na mutane dole ku cika Allah ya ce wal ladina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un kuma Allah ya yaba wani daga cikin annabawansa cewa yana kokarin cika alkawari in ya dauka akan wato tsakaninsa da mutane ko kuma alkawarin da ke tsakaninsa da ubangiji annabi isma'il kenan innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya amma mu sani da cewa irin akadin da Allah yake umarni mu cika shi shine akadin da ya zama bai saba da shari'ar Allah duk alkawarin da aka daura wanda ya saba da shari'ar Allah to nan ko ya saba da hukuncin Allah abinda ke cikin littafin Allah ko sunnar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam to bai zama wajibi a cika shi ba don manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullu sharfin laysa fi kitabillahi fa laysa bi sharf ko kuma kullu sharfin laysa fi kitabillahi fa huwa batil walau kana mi'at sharf ko da sharadin ya zama guda 100 ne inda ya saba wa Allah to duka sharadin ya zama na banza ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud sai Allah ce uhillat lakum bahimatul an'am an halalta muku bahimatul an'am bahimatul an'am uhillat lakum wa ana magana ne da ya ayyuhal ladina amanu wanda suka yi imani sai aka ce an halalta duk wanda suka ce so amsa kirar Allah da kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an halalta musu bahimatul an'am bahimatul an'am shine kullu dhi arba min al hayawana duk abin da yake da kafa hudu shi ake ce bahimatul an'am ana kiran su bahimatul an'am saboda ita wato mubhama ce ba a iya gane me take so to da ba ta iya magana kuma ba ta da hankalin da in tana jin zafi za ta ce akwai zafi anan akan wurin sanyi ba ta da hankalin da za ta iya nuna maka alamar ka gane tana jin sanyi ko tana jin yunwa sai dai kawai ta yi ishara ta hanyar yin waɗansu haraka da za ta ce tana jin yunwa amma ba za ta ce aban abinci ba kuma in ta koshi ba za ta ce daga abincin nan anan ba sai dai kawai ta daga kanta ta bari wannan shi yasa ake ce musu bahimatul an'am to dukkan waɗannan Allah ya ce ya halatta wa mutane waɗanda suka yi imani waɗannan bahimatul an'am ɗin kuma waɗanda ake magana akan su anan ana magana ne akan dabbobin gida da kuma dukkan waɗanda ake jingina su gare su na dabbobin daji waɗanda ake iya kama su a ci ta hanyar farauta jama'a an fahimta Allah ce duk ya halarta mana suna mumin dabbobin gida aji guda takwas ne samaniyata azwaj min adh-dhani ithnayn wa min al-ba'd ithnayn sai can gaba yace wa min al-ibli ithnayn wa min al-baqr ithnayn raquma maza da matan su bi ma'ana da raqumi da taguwa shanu mazan su da matan su bi ma'ana sa da saniya sannan kuma wato a bangaren tumaki bangaren su biyu na rago da cinkiya sannan bangaren awaki da bunsuru da kuma akuya waɗannan su ne samaniya ta azwaj Allah ya ce duka waɗannan Allah ya halatta mana da kuma sauran abin da ake iya kamawa ta hanyar farauta illa ma yutla alaikum sai dai abin da aka karanta muku illa ma nussa ala tahrimihi alaikum sai dai abin da aka muku nassi aka ce haramun ne kar ku ci kaman wa kullu dhinabin min as-sibah duk abin da ya zama yana da fika manzo Allah sallama ya hana kada a ci shi to kaga irin wannan sai a ce mimma illa ma yutla alaikum min bahimatil an'am hada hi wal istithna sannan kuma sai Allah ya ce ghayra muhillis sayd kada kuma ku halarta wa kanku bimana ba halalta muku ba ku yi farauta wa antum hurum a lokacin da kuke halin ihrami na aikin haji ko umra shi ma wannan ba halalta muku ba kenan an halalta muku dukkan nau'in namun daji da dukkan nau'in dabbobi na gida bimana dabbobi na gida da na dawa duk ya halatta ku ci ku hillat lakum bayhimatul an'am jama'a an gane sai Allah ya ce illa ma yusla alaikum sai dai fa bai halatta ku ci abinda aka ce haram ba daga cikin su wannan ya nuna da abinda yake halal din da abinda aka haramta wanne ne fi yawa na halal shine mai yawa wanda aka haramta shine kadan shi ce illa ma yusla alaikum exceptional din ke sanan sai Allah ya ce kuma bai halatta kuma ku ci ba koda su namun gidan ne koda su wadancan ne kada ku yi farautar su wa antum hurum alhali kuna cikin halin ihrami na aikin haji ko na umra to wannan illa ma yusla alaikum da kuma ghayra muhilli saidi wa antum hurum me yake nufi kuma menene mauki'in sa a wurin malaman larabci saboda Allah ya ce ya halatta muku komai sai ya ce banda abinda aka gaya muku aka karanta muku sai ce kuma kada ku halalta wa kanku yin farauta sai malamai suka ce istisna'i ne guda biyu exception ne guda biyu daga general rule general rule shine hukunci gamamme dukkan namun daji halal ne dukkan dabbobin gida halal ne sai Allah ya kawo istisna'i yayi tokaciya banda guda biyu shine malaman basara suka ce istisna'i guda biyu nan dukkan su daga ami guda daya ne am din shine bahimatul an'am don haka sai aka yi istisna'in ma yutla alaikum aka kuma yi istisna'in halatul ihram jama'an gani wadansu kuma kaman malaman kufa sai suka ce a istisna'i ne daya bayan daya bimana istisna'i ne aka yi daga am shine bahimatul an'am sai aka yi istisna'in ma yutla alaikum daga ma yutla alaikum din kuma sai shi kuma ya haifi wani istisna'in shine istisna'in halatul ihram ban sani ba ko kun gane ku kara bayani bari dan kara bimana idan ya zama akan maganan malaman basara ne a larabce sai ka ce uhillat lakum bahimatul an'am hada huwa al-hukm al-am lakin yustafla min hada al-hukm al-am ما نص على تحريمه عليكم كما يستثنى كذلك من بهيمة الأنعام صيدها في حالة الإحرام كنغاني كجيه أولي ما لم نبصركما الحكم العام شيني أحلت لكم بهيمة الأنعام عموما لكن يستثنى من بهيمة الأنعام ما نص على تحريمه منكم كما يستثنى كذلك مما نص على تحريمه منكم مما نص على تحريمه عليكم صيدها في صيدها في حالة الإحرام وانا شيني استثناء ملابيو الله يساكم غاني إذا كدو شيء سدوك مغنغنو مغنى دا تفكر في إتاكي مغنى مالبا بسرع cewa waɗannan abubuwan guda biyu da aka faɗa bayan an yi magana akan hukuncin cin namun daji da dabbobin gida to ya zama dukkan abin da aka faɗa guda biyu bai halatta a ci su ba koda dabbobin gida ne koda dabbobin daji in za a same su ta hanyar abin da aka faɗa in guda biyu ne cewa banda su shine illa ma yutla alaikum duk abinda kuka ji an karanta an ce haram ne to kar ku ci koda daga cikin namun daji ne menene abinda aka fadan hurrimat alaikumul maitatu idan min bahimatil an'ami ne koda akuya ce idan ta mutu ba a yanka ba to bai halatta ku ci ba shine illa ma yutla alaikum waddam bai halatta ba ku ci jinin addamul masfuh jinin da yake tsirtuwa in ya taru bai halatta ba a ci jinin sai dai a ci naman jama'a an gane wannan waddam wa lahmul khinzir bi alatta ba a ci lahmul khinzir naman alade kaga shi ma ai zaka iya cewa yana cikin dabbobi ne na gida da ake kiwo amma bi alatta ba a ci an fahimta ko wa ma uhilla li ghairi llahi bi da duk abin da aka yanka domin gumaka ko dokin ko domin bautar wani Allah bi alatta ba a ci duk da cewa naman gida ne duk da cewa an ce an halatta a ci da kaga yau min manusa ala tahrimi ana fahimta ko sannan kuma
sai Allah ya ce wal munkhaliqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan nabiha, kamar yadda zamu zo mu ji a gaba, duk dabbar da ta mutu ta hanyar ta fado daga sama, ko ta mutu ta hanyar wani abu ya shake ta, ko ta mutu ta hanyar sun yi karo da ɗan uwanta, ko ta mutu ta hanyar wani naman daji ya fara cin naman ta ya rage sai ta mutu, to wannan duk bai halatta ba a shi, shine illa ma yutla alaikum, jama'a an gane? Sannan sai kuma sai Allah ya ce ghayra muhillis sayyi, sai Allah ya tara da waɗannan din dukansu, musamman daga cikin namun daji ya halatta ku ci, ku yi farautansa ku ci, amma ghayra muhillis sayyi wa antum hurum, bai halatta ba ku yi farauta alhalin kuna ihrami, in kuna cikin halin ihrami na aikin hajji ko umra, to kada ka harbi gada, kada ka harbi wato sauran abubuwa da ake ko zomo ko menene, kada ka kama shi, kada ka harbi tsuntsu ko kuma koda ta tabara ce, in dai ka ganta koda ta zo gabanka tana wata bai halatta ba ka kama, shine ghayra muhillis sayyi wa antum hurum, jama'a an fahimta? Inna Allaha yahkumu ma yurid, hakika Allah yana hukunta abin da ya ga dama ne, kamar yadda muka ji anan Allah ya faɗi hukunci na abin da ya ga dama. Wannan aya da kuka ji aya ɗaya ce muka karanta, me yasa muka karanta aya ɗaya ya zama ita ce darasin yau? Saboda wannan aya ɗin tana daga cikin ayoyi da suke nuna ƙarshen makura na balaga da fasahar Al-Qur'ani. Imam Shaukani ya ce wannan ayar tana daga cikin ayoyin gagara ba dau a wurin malaman balaga. An samu wani zakakuri da yake ji ya haɗu a ilmul kalam, sai aka ce masa shin ko za ka iya mana ƙoƙarin zuwa da makamancin Al-Qur'ani? Don Al-Qur'ani ya ce in akwai wanda ya haɗu ƙwaƙwalwarsa kanta yana jiya ya kawo kwatankwacin Al-Qur'ani, to ka samu mana ko da aya ɗaya ne mana, wata aya mai fasaha kamar Al-Qur'ani. Sai wannan mutumi sai ce zan yi ƙoƙarina, sai ya je fara aniya, ya je ɗauki kwana da kwanaki mai yawa, ya je shiga kalwa, da ya je ya fito sai ya tara mutanensa sai ya ce kai jama'a, wannan Al-Qur'ani ya gagare ne, ya ce duk lokacin da na yi haka zan buɗe domin in ga misalin wata ayar da zan ƙirƙiro irinta, ya ce sai in ga farkon suratul Ma'ida ta buɗo a gabana, sai in ga ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqudi uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yusla alaykum ghayra muhillis sayyi wa antum hurum inna Allaha yahkumu ma yurid. Ya ce abin mamaki shi ne sai in ga wannan aya ce guda ɗaya, amma a cikinta tana kunshe da usul na fasaha. A cikin wannan aya akwai umarni, ya ayyuhal ladina amanu awfu, a cikinta akwai hani ghayra muhillis sayyi, a cikinta akwai ahalar ta abu, a ce halal ne, uhillat lakum bahimatul an'am, a cikinta akwai haramtawa illa ma yutla alaikum, a cikinta a halarta abu kuma a istisna'i daga abu kuma a sake wani istisna'i, ya ce duk a yi wannan kuma Allah ya koɗa kansa, ya ce inna Allaha yahkumu ma yurid, ala yi biyu, ya ce ban taɓa gani a fasaha irin wannan ba, ya ce ba zan iya takara da Al-Qur'ani ba. Saboda haka wannan Al-Qur'ani da muka ji Al-Qur'ani ne wanda ya kai makura wajen balaga da fasaha. Mu riƙe shi, a cikinsa ne akwai shiriyar mu, mu riƙe shi shine hanyar gaskiyarmu wanda zai haskaka rayuwarmu ta duniya ya haskaka rayuwarmu ta bayan mutuwa. Wannan Al-Qur'ani wannan shi ke nuna muhimmancin mu karanci wannan Al-Qur'ani mu fahimce shi bisa karatu mai kyau da fahimta mai inganci, mu yi aiki da hukuncinsa da dokokinsa domin saboda mu samu tsira a wurin Allah. Wannan karatu da muka gabatar a yanzu shine iyakan abinda lokaci zai iya bamu dama mu gabatar a cikin darasin yau. Muna roƙon Allah ya sa dukkan abinda muka karanta a cikin wannan darasin ya zama na daidai, Allah ya bamu lada kuma ya bamu damar yin aiki da shi. Abinda ya zama kuskure kuma Allah ya yafe mana. Amma kafin mu rufe, zan so in yi amfani da damar in ɗan gaya mana kaɗan daga cikin darussa da muka koya a cikin wannan aya ɗaya. Mun koyi cewa Allah yana magana da waɗanda suka yi imani ne, da su ake nan ake magana da mu, don haka ayar tana magana ta bi kanmu gaba ɗaya. Sannan muna fahimta a cikin wannan aya Allah ya ce mana duk alkawari da ke tsakaninmu da Ubangiji da alkawarin da ke tsakaninmu da mutane mu cika. Jama'a mun ɗauki wannan alkawarin tsakaninmu da Allah, kuma kullum muna ɗaukawa a tsakaninmu da mutane jama'a mu cika.
kuma mu sani da cewa duk abinda aka dauka aka kulla to ya tabbata wannan shine abinda malamai suka ce karkashin fahimtar su ga wannan aya Imam Malik ibn Anas Allah ya kara masa rahama yace wannan aya tana nufin lijimtan akadi na bai'i idan an yi shi ba tare da khiyarul majlis ba waɗansu malamai kuma suka ce akwai khiyarul majlis amma an kada su gaba ɗaya su sun yarda da cewa al-uqud wato tana tufidul iltizam in aka yi alkawari na sayar na ciniki ko sayar da sayarwa to ya tabbata kamar da dukkan malamai sun yi ijimai cewa in aka kulla wani abu na cinikayya to fa ya tabbata a kanka kuma ba wasa a ciki baraka ce na tsaya na sayar maka daga baya kace na wasa mai halatta ba kamar yadda ba a yin wasa da kulla aure in kace na aurar maka kai kuma kace na karba to aure ya kullu kuma ba a yin wasa da wannan kamar yadda ba a yin wasa da warware kulli kamar in kace na take ki to ta tafi baraka ce na wasa bane in an warware ya warware jama'a an fahimta muna fahimta a cikin wannan ayoyi kuma Allah madaukakin sarki ya halalta mana dukkan namun gida da namun min daji wanda zamu ci ta hanyar farauta da wanda zamu ci ta hanyar zamu saya kamar yadda kuma muke fahimtar cewa Allah yana iya haramta abin da ya ga dama daga cikin wannan ya haramta mana cin mushe ya haramta mana cin abin da ba a yanka shi ta hanyar ambaton sunan Allah ba duk yana cikin illa ma yusla alaikum kuma Allah ya haramtawa waɗanda suke cikin halin ihrami kada su kashe wani abu na farauta ya ayyuhal ladina amanu la taqtulu sayda wa antum hurum kamar yadda muke fahimta cewa a cikin wannan aya Allah ne yake da damar ya hukunta abin da yake so shi yasa muke gane daga cikin wannan aya duk wani abin da kaje an ce haramun ne to sai dai in akwai aya ko hadisi in kace aka ce maka haramun ne a ci to a kawo aya in babu aya to ba haramun bane shi yasa Allah ce illa ma yusla alaikum kuma Allah ce inna Allah yahkum ma yurid Allah ne mai hukunci yace abu kaza halal kuma abu kaza haram abinda ya zama daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya fahimta subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأستغفرك اللهم وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.